masu sauraronmu assalamu alaikum barkanku da saki saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi tambaya assalamu alaikum BOA Hausa shin ko ta yaya turawa suka shigo Najeriya har suka mulke ta mai tambaya Sani mai lingelange ya wuri tambaya salamu muryar Amurka dan Allah ina so ku bani tarihin Hausawan kasar Sudan shin akwai wani bambanci tsakanin Hausawan kasar Sudan da na Najeriya mai tambaya baban gida IBB Giyawa daga karamar hukumar mulki ta Goronyo jihar Sokoto Najeriya to bari mu fara da ansar tambaya kan yadda turawa suka shigo Najeriya har suka mulke ta idan mai tambayar Malam Sani mai lengelenge da sauran masu saurare na tare da mu ga ansar wannan tambayar da wakilinmu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samu daga Dr. Babu Koigiri na kwalejin horis da malamai ta tarayya FCE da ke Yola Adamawa Najeriya wanda yake
tambayar ta cewa shin ko ta yaya turawa suka shigo Najeriya har suka mulke ta a takaicin takaitawa yana da kyau kasancewa duk da cewa a lokacin da suka mamaye mu ba wai ana kiran wannan yanki da sunan Najeriya bane sannan kuma ba a lokacin ne suka fara sanin wannan yanki namu ba saboda cincinikin bayi da aka yi ta yi a shekaru dewa da suka wuce sannan kuma suna sane da fitattun daulolin nan da suke daidai wannan yanki namu misali in ka dubi akwai yankin Oyo wanda suna da daular ta su ta Yarbawa sannan Inyamuri suna da daular su ta Onitsha sannan kuma Benin suna da daular Benin nan kuma ta arewacin Najeriya kusan muna iya cewa akwai Kanin Borno sannan kuma akwai daular Usmaniya wacce Shehu Usman Dan Fodio ya kafa ta bayan gama yaki a shekara ta 1804 to su turawa dama kafin wannan lokaci sun yi ta yawace suna sane da wannan nahiya ta mu ta bakar fata to sannan kuma suna bibiya suna dan bibbincikawa dai saboda su san ire-iren arziki ko ni'ima da Allah ya ba mu wannan nahiya kuma yana da kyau kasancewa tun a wancan lokacin ma muna iya cewa sun fi mu karfin makamai kuma da watakila dabarun yaki to sai zamana abu na farko shine zan iya ce maka sun mamaye Iko ko Lagos bayan da aka soke cinikin bayi a 1807 to sai zamana suna nan dai suna hararan wannan yanki namu to a 1861 sai zamana sun mamaye Iko Lagos wannan wuri yanki na wajen su dai har da aka kai 1884 sai zamana ma sun ambaci wannan wurin da cewa Oil River Protectorate nas ne wato su suke da wannan yanki su suke da haƙƙi na wannan wurin to dama su in suka zo su suke tsara yanda za a gudanar da harkoki a wannan shine mulkin mallakan ai za su zo kuna ji kuna gani koda a ce kai tsaye su sa mutanen su ko kuma a kaikaice su dauko daga cikin mutanen ku sai su sa su shugabance ku to indirect rule kenan to da aka kai wani lokaci dama can sun dade suna hararar kuma kasar Hausa wanda in baka manta ba tun lokacin shi sarkin musulmi Muhammadu Bello Bature Naji Henry Bath ya zo ya kama sa ziyara kuma an zo an tattauna akan yadda za a yi hulɗa ta cinikayya da makamantansu to sun san da daular Usmaniya sosai kamar da na faɗa a can baya to wanda yake sannu a hankali suna leke na sirri sannu a hankali suna shirye-shirye sai zamana 1903 bayan daular Usmaniya ta kafu da shekaru 99 wanda yake aka zo aka yi yaki wanda yake an gwabza yaki da su waɗannan turawa in baka manta ba a ƙauren Namoda wanda kuma duk da cewa dakarun musulmi sun kai mutum 600 kamar da alƙalin alama suka nuna to sun fatattake al'umar musulmi wanda yake sarki musulmi a tayiru na daya ya jaye ya dauki wasu wasu suka bishi aka akai gaba sannan kuma suka nada sarki a tayiru na biyu a matsayin shine wanda zai sarauci wannan daula to kaga abinda muke fada sun kawo wani sun ture wani sun kawo wani wanda daga karshe idan watakila kana sane da tarihin abin da ya faru sun yi nasarar kashe shi sarki At-Tahiru na daya to wannan kuma sai ya zama na wannan daula ta Usmaniya an ci ta kenan da yaki to watakila yana da kyau in kara maka da cewa yana da wuya a ce ga takamammen lokacin da shi Bature ya fara zuwa wannan yanki namu kaman da na fada saboda sukan zo kaman a matsayin shawagi a matsayin leken asiri da makamantansu to a takaice dai wannan shine abinda saboda karancin lokaci abinda zan iya fada maka wannan lokaci nagode
sai kuma ansar tambaya kan tarihin Hausawan Sudan da kuma bambancin Hausawan Sudan din da na Najeriya idan mai tambayar Babangida IBB Giyawa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin mu Ashiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samu daga Malam Ibrahim Musa Audu na kwalejin horis da malamai ta tarayya FCE da Kiyola Adamawa Najeriya wanda yake
to kamun a samu tarihin Hausawan Sudan sosai yana da kyau a san yaya ne ma aka yi aka sami Hausawa kasan Sudan to alhamdulillahi Hausawa dai sun shiga kasan Sudan ta hanyoyi masu muhimmanci musamman guda biyu daya Sudan hanya ne na zuwa Makka da kuma dawowa daga Makka to a lokacin da ake zuwa Makka da kafa wato kamar da doki da surakuma ake hada tawaga a tafi a bisa hara to a wancan lokacin masu zuwa aikin haji a Makka sukan yada zango a Sudan kamun nan daga baya su huce idan sun je ko sun gama aikin haji suna dawowa nan ma sukan yada zango a Sudan kamun nan su dawo gida Najeriya to a hakan haka wasu kan zauna gaba daya a Sudan din ganin kaman ceceniya da yankin Sudan take da shi da inda suka bari a Najeriya ta filin noma wato kamun kifi da sauransu na biyu kuma biyo bayan yaki da Turawa mulkin mallaka a 1193 a Sokoto a inda Turawa suka yaki sarkin musulmai At-Tahiru wadanda magoya bayan su a wancan lokacin da yawa daga cikin su suka yi gaba ta Sudan dalilin wannan yakin da yawa daga cikin magoya bayan sa suka nufi Sudan sai zamana dalilin zaman su a can to tarihi na Hausawa Sudan kamar yadda na faɗa a farin shirin nan ya dade su na Hausawa sun dade a Sudan kusan duk wani fanni na rayuwa a yau a Sudan zaka sami Hausawa a ciki duk da dai suna samu ana nuna musu bambanci ta wurare da yawa amma mu duka ta wajen wurare kamar aiki na karfi muce aikin soja da noma musamman aikin gona da sauransu to Hausawa fa akan same su suna da yawa yau yawan Hausawa a kasar Sudan yana ma da wuya a ce maka ga iyakacin sa kiyasi dai ake yi sun kaura daga miliyan 3 har ba zuwa miliyan 10 Hausawa suna kowane irin sector na cigaba na kasan Sudan musamman ma kananan kasuwanci da sauransu akwai Hausawa da yawa da suka yi suna sosai a Sudan to bambance kuma Hausawa sun sha suna samu sosai musamman ma akan abin da ya shafi filaye na noma da kiwo da sauransu ta nan ake samun baraka tsakanin Hausawa da wasu kabilu waɗanda ainihin ƴan Sudan ne duk da dai tarihi ya nuna ba a samun Hausawa a cikin wani rikici tarzoma ta da zaune a cikin kasar Sudan idan ba dai irin ɗan tashin hankali da aka samu kwanan nan da kuma 2008 misali lokacin shugaba Umar Hassan Al-Bashir a lokacin da ya nuna cewa Hausawa ba ƴan kasar Sudan bane wannan abu kuma ya tada hankalin mutane sosai aka samu tashin hankali wanda har mutane sun kai kusan kimanin 7 da kuma suka mutu mutane fiye da 100 suka jikkata da sauransu. Daga baya shi shugaban kasan ya nuna cewa lalle wannan magana da aka nuna cewa shi ya faɗa akan cewa Hausawa ba 'yan Sudan ba, shi bai faɗa ba. To kwanan nan kuma an samu mummunan tashin hankali a wajen tsakiyar wannan shekara, around July haka dinnan, a inda mutane da yawa suka mutu da sauransu, wajen rikici ne da ya faru tsakanin Hausawa da wasu mutane na can Sudan din, wanda abun da ya kawo wannan ko shine har yanzu dai maganan sarauta ne, inda Hausawa suke kokari su samu nasu a ce sarki wanda zai gudanar da harkokin su nasu na Hausawa. Hausawa suna da dogon tarihi kamar yadda nace a kasar Sudan. A yau misali harka wajen kasuwanci, abinci, al'ada da sauransu, akwai abinci kala-kala wanda ainihin abincin na Hausa ne, na Hausawa ne, wanda yau a kasar Sudan kusan kowa na ci. Misali akwai wani irin nama wanda ake yi, ko da naman kaza ko da naman shanu, wanda ake kira agashe. Kusan ba wanda bai san agashe a kasar Sudan ba, ainihin nama ne na Hausawa, amma kowa na yi, na amfani da shi. Akwai kuma wani kunu da ake kira gado-gado, wanda kusan kunu ne wanda yara da tsofaffi, yara masu zuwa makaranta da tsofaffi, kowa a Sudan na sha. Hausawan Sudan banda yaren Hausa, addini, al'ada, sa irin kaya da sauransu irin na Larabawa, sun hada dangantaka da Larabawa. Yawanci a yau sukan yi magana ma da Larabci suke yi, amma dai in ka taba su, Hausan dai na nan.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ƙarshen ansar tambaya kan tarihin Hausawan ƙasar Sudan da kuma bambancin Hausawan ƙasar Sudan ɗin da na Najeriya, da kuma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Dr. Babu Kwaigiri da Malam Ibrahim Musa Audu, duk malamai a Kwalejin Horaza Malamai ta Tarayya FCE da ke Yola Adamawa Najeriya, da wakilin ma'ashiyar Adamawan Muhammad Salisu Lado, da wadda ta jagoranci shirin Julie Leather Creation, da kuma injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.